Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Alhamis 16 ga watan Yuni a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar ƴan sandan jihar Borno da taimakon kungiyar motocin sufuri ta ceto wata mata da aka sato daga gidanta a jihar Niger aka kai ta garin Maiduguri. Bayan haka za ku ji cewa kungiyar manoman shinkafa ta Najeriya ta gudanar da wani taron bita akan yadda za a samu ƙarin albarkatun noman shinkafa a ƙasar. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kasashe da yawa ke fuskantar karancin abinci mai nasaba da yakin Ukraine da Russia.
A cikin bincike-bincike da muke yi da kuma dubiya da muke yi na ainihin yakin da ke gudana tsakanin Russia da Ukraine da kuma matsalolin da ake samu na ainihin wasu manyan kasashe cewa sun rufe fita da abinci daga kasashen su, wannan ya ta mana da hankali muka kira irin wannan taron na gaggawa.
To za ku ji karin bayani nan gaba, sannan kuma muna nan tafa da rahoton mu na musamman da ma labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro. Britaniya ta sanar da sanya ƙarin sabbin takunkumi kan ƙasar Rasha a ranar Alhamis, wanda ke auna shugaban Chochin Orthodox na Rasha saboda goyon bayan da yake baiwa yakin Ukraine, da kuma kwamishinar kare haƙƙin yara ta ƙasar Rasha, wanda Britaniya ta ce ke da alhakin miƙa wuya da karɓar ɗaruruwan yaran Ukraine a cikin Rasha ba tare da sansu ba. Sakatariyar harkokin wajen ƙasar Liz Truss ta ce Patriarch Kirill, shugaban Chochin Orthodox na Russia, ya yi ta cin amanar mukaminsa akai akai domin nuna goyon bayansa ga yakin da ake yi da Ukraine. Shi dai Kirill da ɗaɗɗan abokin shugaban Vladimir Putin ne. Takunkuman na Burtaniya har ila yau sun hada da kwamishiniyar kare haƙƙin yara Maria Lvova-Belova, wadda aka zarge ta da bada damar ɗaukar yara marasa galihu 2000 daga yankunan Luhansk da Donetsk da ke gabashin Ukraine, tare da bada tilasta yin renonsu a Rasha ba tare da sansu ba. Kafofin yada labaran kasar China sun ce shugaba Xi Jinping ya jaddada alakar kasarsa da kasar Rasha yayin wata tattaunawa ta wayar tarho da suka yi a ranar Laraba da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin. Xi ya shaidawa takwaransa na Rasha cewa yana goyon bayan yin shawarwarin warware rikicin Ukraine, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Xinhua da na gidan talabijin na CCTV suka ruwaito. Wata sanarwa da fadar Kremlin ta fitar ta ce shugaban na China ya lura cewa Russia ba ta da laifi da ta dauki matakan kare muradanta game da barazanar tsaro da abokan nan hamayya suka haifar. Xi da Putin sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar haɗin gwiwa mai fa'ida a cikin watan Fabrairu a lokacin gasar wasannin Olympics na hunturu na Beijing, inda bangarorin biyu suka yi alkawarin cewa babu iyaka kan haɗin gwiwarsu. Babban bankin Amurka ya sanar a ranar Laraba cewa zai sanya wani gagarumin ƙarin kuɗin ruwa a ƙoƙarin da ake yi na yaƙi da hauhawar farashin kayayyaki. Matakin da babban bankin ya yanke shawara zai ɗauka na ƙara yawan kuɗin ruwa da kashi 3/4 shi ne mafi girma tun watan Nuwamba shekarar 1984. Ƙarin da ake gani na tsadar rayuwa na zuwa ne yayin da hauhawar farashin kayayyaki, wanda ke auna farashin kayayyaki kamar abinci da man fetur, ya ƙaru zuwa kashi 8.6 a cikin watan Mayu, mafi girman kuɗi a cikin shekaru 40, sakamakon ƙaruwar masu buƙatar gidaje, motoci, balaguro da sauran kayayyaki bayan ɓarkewar annobar wacce ta shafi safarar kayayyaki a sassan duniya. Wannan lamari na ƙarin ya yi tasiri a kan kasuwannin hanyoyin jari a Amurka sun mayar da martani mai ƙarfi bayan da gwamnati ta sanar da ƙaruwar hauhawar farashin. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Matsalar fari da ke ci gaba da yin ɓarna a ƙuryar yankin nahiyar Afirka da ake kira Horn ya fi shafar kasar Somalia inda aka yi kiyasin kashi daya na al'ummar ta mai mutum miliyan 16 na fuskantar matsalar karancin abinci. Kungiyoyin bada agaji sun ce dubban yan kasar Somalia na cikin hadarin mutuwa sakamakon yunwa, yayin da ake samun rahotannin yara na mutuwa saboda rashin abinci mai gina jiki. Yawan matan da suka rasa matsugunin su da yara masu fama da tamowa, mafi yawan su yan kasu da shekaru 5 sun yi yawa a asibitoci. Iyalan da ke tserowa bala'in fari daga dukkan yankuna na Somalia suna ganin Mogadishu a matsayin mafakar su daya tilo. Kungiyar agaji sun ce gwamnatin Somalia ba ta da karfin shawo kan matsalolin fari da matsalar karancin abinci mai gina jiki, kuma idan har ba a kai mata dauki ba, lamarin zai kara yin mummunan tasiri musamman akan yara. Hukumomin Brazil sun ce daya daga cikin mutanen da ake zargi da bacewar wani dan jarida dan kasar Britania da kuma wani dan asalin kasar Brazil a dajin Amazon ya amsa laifin kashe mutanen biyu. Yan sanda sun fada jiya Laraba cewa Amarildo da Costa do Oliveira, wanda ake yi wa lakabi da Pelado, ya shaida wa jami'an cewa ya yi amfani da makami wajen kashe Don Phillips da Bruno Pereira kafin ya binne gawarwakinsu. Wani mai bincike na gwamnatin tarayya Eduardo Alejandro Fontes ya ce Pelado ya kai 'yan sanda wani wuri jiya Laraba inda suka tono gawarwakin mutane. Phillips da Pereira sun yi balaguro zuwa dajin na Amazon ne da ke kusa da kan iyakar Peru da Colombia don daukar rahoto a dajin, wanda ke dauke da adadi mafi yawa a duniya na asalin kabilun da ke zaune a wannan daji.
A gaida Binta S. Yaro da ta karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu duba bangaren rahotanninmu. Rundunar 'yan sandan jihar Borno ta samu nasarar ceto wata mata da aka sato daga jihar Neja aka kai ta garin Maiduguri bayan da masu garkuwa da ita suka kwace kudadanta da kayayyakin adanta. Rundunar ta ce ta samu wannan nasarar ne da haɗin gwiwar kungiyar motocin sufuri da ke cikin garin Maiduguri. Ga rahoton da Haruna Dauda biyu ya aiko mana.
Kamishinan 'yan sandan jihar Abdul Umar ya rishe da manema labarai inda suka samu nasara game da ceto wannan mata kamar haka.
Ka ceto wannan mata wacce ta mana bayani tun lokacin tana cikin hayyacinta a mutane sun shiga gidansu da sanyin asuba a Niger State a Mina. So kuma sai suka tsare ta da bindigogi suka ce ta kawo abun zobanta da abubuwan jikinta na mata wanda ta basu suka fito da ita. Bayan su fito da ita su uku mazajin sai suka shiga moto, kuma matan da take cikin su ta koma da ita cikin gida ta kwaso kayayyakinta suka zo suka rangado da ita. To ita dai tun daga lokacin take ba sai in take ba, sai cikin ikon Allah jiya ne ta hallara a tabbiyo kan titi a cikin Maiduguri tana zirga-zirga, aka taimaka mata da kuɗin mota zuwa tasha. Kuma muna da 'yan sanda a to saboda a tasha, saboda muna da daman wannan salo na yaki da mayagu wanda muna da 'yan sandanmu a cikin tashoshi. Suka same ta suka kawo ta gabana da mata tambayoyi kuma muka tabbatar da cewa sato ta aka yi.
An dai gayyato mai gidan wannan mata da ake kira Malam Usman Abubakar Baffa, wanda kuma shugaban jam'iyya ne na wata karamar hukuma a jihar Niger, wanda ya tabbatar mani ma labarai cewa wannan matar sa ne, amma yana bayani yana mai sharan kwalla.
Gaskiya na ji daɗi kwarai da gaske, wanda na kasa bacci kwana uku, na kasa cin abinci, na kasa komai. To alhamdulillah na ji daɗi kwarai da gaske.
To ko Malama Habibu Baffa ita ce matar da aka ce an sato daga garin Mina a jihar Niger, ta kuma sun cikanta a nan cikin garin Maiduguri. Ga dai abin da take cewa.
Gaskiya ina farin ciki sosai saboda zan koma cikin iyalina alhamdulillah.
Da suka je sato ki a nan jihar Niger me suka ce miki?
Shin komai ba, kawai sun tambaye ni mai gida na fa saboda a ranar mai gida na ya dawo daga Abuja zuwa da nan Mina, su kuma sai ce a ranar kuma yake so su je ƙauyenmu. Su kawai da suma shigowa ina mai gidan ki suka fara tambaya.
Tura ki a mota? Sai suka samu kai ki a nan Maiduguri. Tunai dai rundunar 'yan sandan jihar Borno ta mika wadannan mutane ga rundunar 'yan sandan jihar Niger. Da tashi tun da farko sai dai ba da rahoton aukuwar lamarin a ofishin 'yan sanda da ke jihar Niger. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka, daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu. A ci gaba da kokarin ganin an samar da wadataccen abinci a Najeriya, masana daga ciki da wajen kasar tare da hadin gwiwar kungiyar manoman shinkafa ta Najeriya wato Refine sun gudanar da wani taron karawa juna sani game da yadda za a samu karin albarkatun noman shinkafa da kuma hanyoyin da za a magance matsalolin da ke hana samun amfanin gona mai yalwa a kasar a daidai lokacin da yakin Russia da Ukraine ke tasiri akan samar da abinci a kasashen duniya. Daga Abuja ga rahoton da Shamsiya Hamza Ibrahim ta aika mana.
Kungiyar manoman shinkafa a Najeriya tare da hadin gwiwar kamfanin Syngenta da ke samar da magunguna da iri na noma sun bayyana hanyoyin da manoma musamman na shinkafa za su bi wajen inganta amfanin noman su don tabbatar da an samar da wadataccen abinci a kasar ta sabbin hanyoyin yaki da ciyawa da ke janyo barazana wajen samun yalwa a abin da aka noma. Alhaji Aminu Goranyo shine shugaban kungiyar manoman shinkafa a Najeriya.
Taro ne na karawa juna ilimi da masana daga kasashen waje da kuma mu nan cikin gida wato kungiyar manoman shinkafa ta yadda zamu iya ara samun ilimi na harkar noman shinkafa a cikin bincike da muke yi da kuma bibiya da muke yi na ainihin yakin da ke gudana tsakanin Russia da Ukraine da kuma matsalolin da ake samu na ainihin wasu manyan kasashe cewa sun rufe fita da abinci daga kasashen su. Wannan shi ya ta mana da hankali muka kira irin wannan taron na gaggawa don muna cikin lokacin damina yanzu muga yadda zamu yi amfani da wannan damar ta damina samu ainihin cin nasara wurin harkar samar da abincin nan.
A duk shekara dai kusan 10 miliyan 7 na shinkafa ake ci a Najeriya, kuma kama daga noman ta ya zuwa taki da ma sarrafa shinkafan dai sama da mutane miliyan 12 ne ke samun aiki daga albarkan noman baya ga dubban miliyoyin naira da ke shiga aljihun manoma da masu sarrafa shinkafa a kasar. Hakan yasa kungiyoyin biyu suka hada manoma daga jihohi 36 har da babban birnin tarayyar Najeriya Abuja don cin moriyar sabbin hanyoyin inganta amfanin nomar su na shinkafa. Hamza Ahmad Mahuta shine babban jami'in bada shawarwari na kamfanin Syngenta.
Shigo Syngenta cikin wannan magana saboda an san cewa sai da kayan aiki za a yi aiki. So abin da yasa suka zo su haɗa gwiwa da wannan kungiyar manoma ta Refine shine domin a tabbatar manoma sun sami kayan aiki masu kyau kuma sun an koya masa yadda za su yi amfani da kayan aikin nan saboda da yawa suna da kayan aiki amma ba su san yadda za su yi amfani da su a gonar su ba.
Mataimakin shugaban kungiyar ta manoman shinkafa Alhaji Muhammad Awal ya yi kari da cewa
su suna da magani da muke amfani da shi mu kuma muna da manoma mu anan a matsayin mu na shugabanni shine mu tabbatar da cewa manomi ya girbi abin da ya kamata yi a cikin gonarsa akan kowace hektara. Kamar yanzu wannan idan kai yaki da ita wannan ciyawa wato zaka iya samu kamar kari 30% abin da ka samu a baya, to kari ne zaka samu domin ka yaki wannan ciyawar shinkafa ka ta fito ta haihu yanda ya kamata ta haihu. Idan da ciyawa ba za ta haihu yanda ya kamata ta haihu ba saboda haka ka samu raguwa ka gani akan abin da ya kamata ka girba kenan.
Daya daga cikin manoman da suka samu halittar wannan taron Aisha Muhammad Bature ta bayyana cewa taron ya zo akan lokacin da ake bukatar sa.
An wayar mana kai akan shi sun kuma gaya mana ka'idojin yanda za mu yi. For example in hectare ɗaya za ka noma to shi wannan janta ɗin za a saka roban shi biyu amma kuma in kika saka shi in tan kenan, in kuma kika dan makara baki saka da wurba mai makwalli abin nan din roba biyu zaki saka uku shi yana kashe ciyawa kuma ba zai taba miki shinkafan ki ba.
Tuni dai shugaba Muhammadu Buhari ya bukaci shugabannin kasashen duniya da su hada kai wajen tsara hanyoyin dakile matsalan karancin abinci da ta kunno kai a duniya wanda ya kara kamari musamman a nahiyar Afirka sakamakon yakin Ukraine da Russia. Shamsiya Hamza Ibrahim, Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoton mu na musamman.
A tsarin demokradiyya, matsayin mataimakin shugaban kasa na da muhimmanci kamar na shugaban kasa saboda shine zai rike shugabancin kasar yayin da shugaban ya shiga yanayi ko dai na rashin lafiya mai tsanani ko yayin murabus ko ya rasu. Dukkan jami'u a Najeriya sun kammala zabubbukan fidda waɗanda za su yi takara a shugabancin kasar. Jami'iyyar APC ta tsaida Ahmed Bola Tinubu, jami'iyyar PDP ta tsaida Atiku Abubakar, jami'iyyar Labour ta tsaida Peter Obi, yayin da jami'iyyar YPP ta tsaida Prince Malik Ado Ibrahim. Jami'iyyar NNPP kuwa Rabiu Musa Konkosa ta tsayar, jami'iyyar AAC ta tsaye da Omoyele Sowore, jami'iyyar SDP ta tsaye da Prince Adewole Adebayo, yayin da jami'iyyar PRP ta tsaye da Kola Abiola. A kasashen da suka ci gaba, babban abin da ake la'akari da shi wajen zaben mataimakin shugaban kasa shine yanki da ya fito da irin dangantaka da zai taimaka wajen harkokin mulki da ci gaban kasa. A Najeriya kuwa abubuwan da ake la'akari da su wajen fidda mataimakin shugaban kasa sun hada da yanki da kabilar da mutum ya fito, bambancin addini tsakanin shugaban da mataimakin sa, sai kuma inda hankalin kusoshin jami'iyyar ya karkata, musamman wanda zai iya janyo mutane da sauran albarkatun samun nasara a zabe. Da shike addini na taka gagarumin rawa wajen zaben shugabanni a Najeriya, na nemi jin shawara daga bakin malaman addinai da yake tsokaci kan irin mataimakin shugaban kasa da ya kamata ƴan takara su dauka. Sheikh Muhammad Nuruk Khalid yace Najeriya na buƙatar waɗanda za su hada kan ƴan kasar ne.
Da farko dai ya kamata mu san abinda kasar mu take buƙata, na farko shine haɗin kai. Haɗin nan kan nan kuma zai fi samuwa ne idan an yi wa juna adalci. Adalci dangane da wannan zabe da ke tafe shine muna ba da shawara ƴan takarkarun nan da suka zama a gaba suka tsaya za su nemi shugabancin ƙasa, musamman na manyan jam'iyyun siyasa. Ya kamata su rungumi abin da zai zama shine haɗin kan ƴan ƙasa ta hanyar yi wa juna adalci. Misali, yanzu a cikin su akwai Mr. Peter Obi wanda shi Krista ne ɗan kabilar Igbo, to muna ba da shawaran in zai yiwu ya ɗauki musulmi a matsayin mataimaki. Injiniya Rabiu Musa Konkoso, in zai yiwu mu mun fi so don a samu zaman lafiya ya ɗauki mataimaki Krista, tsohon mataimakin shugaban ƙasa, wazirin Adamawa, shi ma ya ɗauki mataimaki Krista. Shi kuma Alhaji Bola Ahmad Tinubu, shi ma in zai yiwu ya ɗauki mataimaki Krista, domin a guje wa ƙara raba kan ƴan ƙasa. Kuma an tashi ɗauka, muna ba da shawarar a ɗauki wanda ya kasance an san zai iya ci ma taimakawa wajen haɗa kan ƴan ƙasa. Mu abinda muke buƙata zaben nan ya zama shine an yi amfani da addini wajen ƙara haɗa kan ƴan ƙasa, ba wajen wargaza kan ƴan ƙasa ba.
Tarihi ya nuna a jamhuriya ta ɗaya da sa Abubakar Tafawa Balewa ya yi mulki, Nnamdi Azikiwe shine mataimakinsa. A mulkin demokradiyya kuwa, yayin da Shehu Shagari ya yi mulki, Alex Ekweme shine mataimakinsa. Yayin da Olusegun Obasanjo ya yi mulki, Atiku Abubakar ne ya zama mataimaki. Bayan Musa Yar'Adua ya karɓi mulki kuwa, Goodluck Jonathan ne ya zama mataimakinsa. Da shi Goodluck Jonathan ya karɓi mulkin Najeriya kuwa, Nama Disambo ya zama mataimakinsa. Har zuwa Muhammadu Buhari wanda Yemi Osinbajo ya zama mataimakinsa. Kan haka ne shi ma Reverend Stephen Panya Baba, shugaban ɗarikar Ekwa ta ƙasa da ƙasa, ya ce ya dace a sami mabambantan addinai a shugabancin Najeriya domin tabbatar da adalci.
Gaskiya shi ne, a yanayin da muke ciki a Najeriya yanzu, dole mu yi hankali kan zaɓe da kuma shugabanci, domin abubuwa da yawa sun zama abubuwan da suna kawo rashin jituwa da mata da hankali. Don haka dole a maida hankali a gan shugabannin da za a zaba mutane ne da zai kawo haɗin kai na jama'a duka. Don haka inda za a ɗauka shugabane, a tabbata cewa an samu Krista da musulmi ko musulmi da Krista. Amma a yanayin da ake cikin an ɗauka Krista da Krista ko musulmi da musulmi, gaskiya zai kawo matsala sosai. A lokacin da an yi wani zaben da an zabe musulmi da musulmi, wato shi Abiola da Gingibe, ai abu ma kamar Allah ya ce a'a, wannan bai kamata ba, sai har ma zaben an zo an kashe zaben, kada a nuna babanci, a nuna cewa muna tare. da Krista da Musulmi.
Tsohon ministan sadarwa a Najeriya Ibrahim Dasuki na Kande yace duba da irin matsalolin da suka dabaibayi Najeriya, kasar tana bukatar jajirtattun shugabanni ne ba tare da la'akari da addinansu ba.
Kokarin da ake so ayi a yayin da mata ne a cikin kasar nan domin a samu ci gaban kasar nan da tsare da abubuwan tashi-tashin hankulan da ake kai ko ta ina a tashi-tashin hankulan da ake ga misali a arewacin kasar nan. Ai bai nasaba da maganar addini ba, idan a gefen musulmi ne, musulmi ne suke kashe musulmai da sauransu. Kokarin da ya kamata ne shi ne mu tabbatar da cewa an samu shugabanni kwararru. Ni dukansu ma kiristoci ne ba damuwa, dukansu kuma musulmi ne ba damuwa, a samu kwararru shugabanni masu adalci wanda za su taimaka al'umma a tsaye da wayannan tashi-tashin hankulan, sannan a kawo ci gaban kasa, a samu walwala a kasa baki daya domin kasar ta ci gaba.
Ga Malam Salis Muhammad Abdulsalam kuwa da ke aikin wazar da zaman lafiya a Najeriya, yace nazarin ilimin addini da na boko za su taimaka wa 'yan kasar fita daga kangin jahilci da mafi yawan al'umar kasar ke ciki.
Tunda kasan yawancin abin da ya shafi addini akan dauke shi da muhimmanci, wayansu ma gaba ɗaya ba su tabbatar da wani labarai ko wani abu in ba sun ji daga shugabannin addinansu ba, haka ma zaɓe. To ya kamata a samu ya kasance cewa shugaban kasa ya ɗauki mataimaki Krista saboda a samu zaman lafiya.
To da yake mutane yanzu hankalinsu ya fi karkata ne musamman ga addini idan an zo zaɓe, yawanci za ka ga ba a cika kula da waye ya cancanci wannan kujera ba sai batun a wani addini yake bangare yake. Kana ga ta ina muka samu kanmu a wannan yanayi ne?
Na farko jahilci, ba rashin ilimin boko ba, jahilci ignorance na farko abin da ya jawo. Na biyu kuma talauci, you know, kuma talaucin dama yawa ne ya kawo, mutane sun yawa amma kuma opportunities din ba yawa. Sai kiga mutane sai su je su jingini jikin addini, you know, sai su fake da addini suna neman sauki.
Kana ga ta ina 'yan Najeriya za su samu makansu daidaituwa na cewa ba lalle addini za su duba ba, ya kamata a dubi cancanta ne.
Inda za a yi maganar gaskiya fi sabidillahi ba wani boye-boye ba munafurci, addinin bai taimaka mana ba ta wajen zaben shugaba, saboda waɗanda shugabannin addinai suka nuna sun amince da shi ko da ba shi da abin da ba shi da cancanta sai kiga an masa shiru. A yau dole a ƙara bunƙasa ƙarfin ilimi ta fannin makarantu da sauransu saboda a rage jahilci, saboda jahilcin ma ya hana mutane sanin ainihin mai addini yake ciki. In kai in kana da isasshen karatu ko na islamiya ne ko na karatun boko, fahimtanka akan addini zai ƙaru, saboda ba abin da za a gaya maka da ba za ka iya binciko shi ka karanta shi ka fahimce shi ba. Ya kamata yanzu ilimin zaman lafiya ya kamata a koya wa wayansu shugabannin addini duka addinan guda biyu, saboda furucinsu yana ƙara raba mu kuma yana tada zaune tsaye.
Al'ummar Najeriya dai na fatar samun shugabanni da za su kawo canji mai amfani ga zamantakewarsu, dakile matsalolin tsaro da sauwaƙe hauhawar kayan masarufi da sauransu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, kafin mu je ga shirinmu na gaba ga wannan saƙon. Allah yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
wasanni a takaice. na fara da kawo jerin sunan kasashe 32 da suka samu cancantar daga kasar kwallon kafa ta duniya da za a fama ta kasar Qatar a shekara ta 2022. Kasashen ko su ne Argentina, Brazil, Ingila, Faransa, Spanish da Belgium. Hai la yau akwai kasar Portugal, Jamus da kuma kasar Netherlands. Hai la yau dai akwai kasashen Uruguay da Croatia da Denmark da Mexico da kuma kasar Amurka. Sauran su ne kasar Senegal da Wales da Poland da Australia da Japan da kasar Morocco da kasar Switzerland da kasar Ghana da kuma hadaddiyar kasar Korea. Sai kasar Kamaru da kasar Serbia da kasar Canada sai kasar Costa Rica da kasar Tunisia da kasar Saudi Arabia da kasar Iran da kasar Ecuador sai kuma mai masaukin baki kasar Qatar. Har yanzu dai kan batun shirin wasan kwallon kafa na duniya na shekara ta 2022 kocin England Gareth Southgate ya gargadi Marcus Rashford da kuma Jadon Sancho cewa akwai yiwuwar sunansu ba zai kasance cikin tim din Ingila ba na gasar cin kofin duniya ta 2022. Ya shaida musu cewa su kara zagewa sosai muddin suna son su kasance cikin yan wasan da zasu taka ledawa a kasar Ingila a gasar kwallon kafa na duniya da za a gudanar a kasar Qatar. Sai kuma batun abin kunya da ya faru a hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA, inda tsohon shugaba Michel Platini ya bayyana cewa lallai kam an shirya maguɗi a gasar kwallon kafa ta duniya shekarar 1998 inda yake ya yi katsalandan wajen tsara yadda timatimai za su kara da juna ta hanyar tabbatar da cewa kasar Faransa da kasar Brazil sun haɗu a wasan ƙarshe. Faransa wanda ita ce ta ɗauki bakoncin kasar sun fafata da kasar Brazil wanda kuma daga ƙarshe Faransa ita ce ta yi nasara na lashe kofin. A halin da ake ciki dai Michel Platini yana fuskantar shari'a tare da tsohon shugaban hukumar FIFA Sepp Blatter kan batun rashawa da cin hanci. Idan muka dawo ga batun gasar kwallon kafa ta nahiyar mu Afirka musamman Afirka ta yamma, za ku ji cewa yan wasan Najeriya yan kasa da shekaru 17 wato Golden Eagles sun yi cin kaca wa club din Black Starlets ta kasar Ghana da ci 4-3 a ranar da aka bude wasan a can kasar Ghana ranar Asabar 11 ga watan Yunin wannan shekara ta 2022. Wannan gabar gasar da ke gudana a kasar Ghana matakin farko ne da ta zai kai ga samun cancantar kaiwa ga shiga buga gasar kwallon kafa ta nahiyar Afirka da yan kasa da shekaru 17 da zai gudana a kasar Algeria nan gaba cikin wannan shekara. Zan karkare shirin na wannan lokaci ne da batun wasan tennis, inda za ku ji cewar Serena Williams ta bayyana aniyarta na shiga gasar Wimbledon na wannan shekara wanda shi ne wasan da za ta yi na farko tun bayan watanni 12. Yan shekaru 40 da haihuwa Serena ta sami nasarar lashe kofi na Grand Slam na mutum ɗaiɗai har sau 23, sannan kuma ta lashe kofin Wimbledon na mutum guda-guda har sau 7. Amma yanzu ita ce ta 1208 a jerin sunayen gwanaye na duniya a wasan tennis. Abdulrahman Muhammad Bola, Amurka daga Bauchi a Nigeria.
To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. To Maryam a takaice dai, Birtaniya ta sanar da sanya ƙarin sabbin takunkumi kan ƙasar Rasha a ranar Alhamis, wanda ke auna shugaban cocin Orthodox na Rasha saboda goyon bayan da yake baiwa yaƙin Ukraine. Kafofin yaɗa labarin ƙasar China sun ce shugaba Xi Jinping ya jaddada alaƙar ƙasarsa da ƙasar Rasha yayin wata tattaunawa ta wayar tarho da suka yi a ranar Laraba da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin. Matsalar fari da ke ci gaba da yin barna a ƙuryar yankin nahiyar Afirka da ake kira Horn ya fi shafar ƙasar Somalia, inda aka yi kiyasin kashi ɗaya na al'ummarta mai mutum miliyan 16 na fuskantar matsalar karancin abinci.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Bintu Suleiman Yaro da ta taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da ma injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.